من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wace wasu rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a, dare na Asabar, yau 18 ga watan Rabi'ul Tsani shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake daidai da 10 ga watan 10 shekara 2025 miladiya. Mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka, inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma, gurgudun hali cikin littafin Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Muna cikin suratul A'raf, mun tsaya aya ta 74, za mu tashi wacce take biye da ita insha Allah. Ala bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فاقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
Na'am, siyakin da muke bayani a kai aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zuwa ga wasu al'umomi, an fara da mutanen annabi Nuhu, sannan aka zo zuwa ga Adawa, kana kuma ake batu a kan Samudawa da aka aika musu ɗan uwansu annabi Salih. Ya yi musu wa'azi, ya faɗakar da su, ya tuna cewa saɓa ma Allah subhanahu wa ta'ala yakan sabbaba a halakar da al'umma, domin ga Adawa da suka gabace su, kuma ya tuna musu ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu, maimakon su saɓa masa, su masa butulci, abin da ya fi dacewa shi ne su bi Allah, su bauta masa. Wa yabdu anna du'afa'a min qaumihi alladhina la turbi'uhum awamilul muslihiyya amanu bihi. Kuma abin da zai bayyana shi ne, masu rauni daga cikin mutanensa, waɗanda su babu waɗansu ababe na maslahar kai wanda zai ɗaure su ya hana su yin imani, to su ne waɗanda sun kai imani da shi. So da yawa za ka ga mutum yana ƙin yin imani saboda wani abu wanda yake son kiyayewa. Babban misali shi ne Herakla Azimin Rom, kaga ya zo ya tara mutanensa, ya kulle ƙofar majalisa, ya ce a kulle ƙofar majalisa, sai da suka taru manya-manyan mashawartansa, sai ambata musu ya ce wannan annabi da kuka ga yazo shi da yazo da bayanai ya za ku yi yanzu ba ma musulunta mu bi shi ba duk sai suka hankalin su ya tashi duk suka rikice akai wata hargowa suka ruga a guje suka nemi kofa duk za su fice sai sai ga kofofin duka a rufe to dama jaraba su yake yi yana son musulunta inda san bashi hadin kai za a su musulunta kuma ya rufe kofa saboda yana gudun sharrin su in ya bayyana musu abin da ke zuciyarsa kuma ba su yarda ba in sun fita za su shirya a kashe shi a cire shi a mulki shi kuma yana son rike mulkinsa dan haka da sai ga kofa a rufe sai ya ce ku dawo ku dawo yace lalle kun tabbatar mun kuna kan addinin ku dama ina jarabawa ga imanin ku ne sai duk suka fada suka masujada hirakal azimir ruh yana nan cikin bukhari to kaga akwai yawanci abin da ke hana mutane su yarda da manzanni ko dai dukiyar da suke san karewa ko kuma mulkin da suke san karewa ko dai wata maslaha wadda suke tare da ita zuciyarsu kuma ta damfara da wannan abu shi yasa ka mafi yawan masu bin manzanni zaka ga waɗanda ba su da irin waɗannan ababan ne wanda zai turke musu zuciya saboda da mulki da dukiya tabbas ba karamar jarabawa bace ga rayuwar dan adam amma wanda bashi da mulki bashi da dukiya bashi da kome shi abu ne mai sauki kaga yi imani ya yarda da abin da manzanni suke faɗa shi yasa ka al'adan manzanni dama du'afa'un nas ne suke bin su kamar yadda hirakalan ya ga wa Abu Sufyan tun farko a wani hadisin da ba to don haka a cikin kissar da muka ji ko muke ji ta iya yiwuwa masu rauni cikin mutanen annabi Salihu waɗanda su irin waɗannan ababe na maslaha kai bai turke su ba wala Allah su ne sun kai imani da shi fastaqbalahum ru'asa'u alladhina yastajilluna alqawanin almawjuda indahum don haka sai shuwagabanni suka fuskance su shuwagabanni kuma alladhina yastajilluna alqawanin almawjudata indahum wadanda suke ribata dokokin da suke tare da su a lokacin tsaran da ake tare tsaran da suke cikin sa to sai suna cin ribar sa suna cin gajiyar sa to don haka sai suka fuskanci wadancan da suke son barin wannan tsarin because they saddihim an ittiba'i qawanin jadida da nufin su kange su kada su bi sabon tsari saboda yanzu Ubay ibn Salul me yasa shi ya zama munafiki annabi sallallahu alaihi wasallama ya je shi zai gaida Sa'ad ibn Ubada ɗaya daga cikin manya-manyan kabilan Khazraj tun farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina shi wancan sai ya faɗi magana mummuna a kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jakin da annabi yake kai da Allah ɗan yi can da jakin nan naka warin jakin ka yana damun mu muzantawa ce ga annabi ya gaya wa haka muminan da suke wajen suna tare da shi suka tayi suka dinga maida masa har aka so za a yi faɗa Allah ya saukar da aya al-Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga wajen Sa'ad sai yake cewa kaji abin da wani ya faɗa min ga abin da yace ga abin da yace sai Sa'ad yace ya manzon Allah kai hakuri game da wannan mutum kafin ka zo ka ana kusa da sanya shi ya zamanto jagora ne a Madina amma zuwanka kuma sai ya zamanto duka mubaya'a ta koma kanka wannan abin ne yake damun sa rai to kaga ashe san mulki ne yasa shi har ya halaka ya shiga nifaka har daga ƙarshe ya zo ya bayyana musulunci kuma a ƙarya kuma bai gushe bai yana ta yin kutun gwila ya hada kai da Yahudawa ya hada kai da waye wai dole sai har gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya shiga dan ya ci mutuncin gidan ya kaga zancen ƙarya ya faɗa akan ummul mu'minin Aisha wanda Allah ya saukar da ayoyi aka barantar da ita amma bayan da Madina ta yi dumi me ya saka shi haka hubbur riyasa san mulki to shi saka irin waɗannan ababen sau da yawa su ne waɗanda suke kangewa mutane daga yin imani suke sosa musu rai wanda yake kan wani abu na status quo
to baya so yaga an kawo sabon tsari saboda sabon tsari lamari zai juya abin da yake ribata yana mora a tsarin da yanzu zai zanya kau to sai yaga saudewa ba sa son sabon tsari koda ku a cikin sabon tsarin akwai maslahar al'umma amma su suna duba maslaha ce fardiyya to don haka ta iya yiwa sai suka fuskanci su talakawa to shine wannan ayoyi suke nuna haka قال الملأ الذين استكبروا من قومه ودان دا سكي من يمتاني سوني ملأ إماما سكودي إماما سملكي ودان دا سكي جنمان كي وانا سكي جوية بايا دا آيوين الله من قومه دا جكي متانا النبي صالح أي تكبروا عن الإيمان به ودان دا سكي جنمان كي سكي إيمان دا النبي صالح سي سكي فانا للذين استضعفوا ga waɗannan da aka raunanar waɗanda suke talakawa liman amana minhu daga waɗanda sun kai imani daga cikin waɗanda suke raunana ay min qaumihi daga cikin mutanen sa kenan badalun mimma qablahu bi adatil jarri min qaumihi din daidai ake nufi lil ladina stud'ifu ay min qaumihi liman amana da aka ce minhum ay min qaumihi din ake nufi sai zama badal kenan أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي سيكتشي كي كوتالكاوا ينزو كوكنا سندة شواشي ساله ويوان دا أكا أيكوني دا غوجان أبنجي جنسا كنا أكا شواهاكني وان دا أكا أيكوني دا غوجان أبنجي جنسا إليكم زوا غريكو قالوا تالكاوا سيكتشي إيه موكا منسان هكا كمان يمي إيمان إنا بما أرسل به مؤمنون موكا غمدا أبن دا أكا أيكو دا شيما mun yi imani yanzu na wajen abu nawa suka tabbatar da suka ce in qalu inna bima ursila bihi mu'minun mu game da abin da aka yi koshi da shi mun yi imani abu nawa suka tabbatar abu biyu wanne da wanne sun tabbatar da cewa ai an aiko shi ba kuma ma kawai ba a'a abin da aka aiko shi kuma mun yi imani da shi ai abu biyu ne ka tabbatar da an aiko daban bai sa mutum mumini ba shi yasa Abu Talib bai zama yayi imani ba dan ya tabbatar annabi an aiko shi kuma abin da yazo da shi gaskiya ne amma bai imani da shi ba don haka sai an tabbatar abin nan daga Allah ne aiko shi aka yi na farko kenan sannan na biyu an yadda da abin da aka aiko shi da shi to don haka suka ce qalu inna bima ursila bihi mu'minun kaga balagar magana ce sun wadatar ma na farkon yanzu kun tabbatar salihu an aiko shi daga ubangijinsu sai suka ce mu ai game da abin da aka aiko shi da shi din mun yi imani ma'ana ai mun yi imani da shi tabbas hakan ne kuma sannan mun yarda da abin da aka aiko shi da shi alal ladina stakbaru wadanda suka yi girman kai su mala'u kenan sai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun to mu kan game da abin da kuka yi imani da shi din nan mun kafirce walam yaqulu inna bima ursila bihi kafiruna ba cewa suka ce a'a mu kan game da abin da aka aiko shi da shi mun kafirce ba kun gane ai kaga su wadancan cewa suka ce inna bima ursila bihi mu'minun mu game da abin da aka aiko shi da shi mun yi imani su kuma sai suka ce inna billazi amantum bihi mu'minun kafirun mu game da abin da kuka yi imani da shi din to mun kafirce kaga da kamata yi in maida musu za su yi sai su ce inna billazi ursila bihi kafirun mu kan game da abin da aka aiko shi da shi mun kafirce a ba iya nan suka tsaya ba domin su nuna cewa yanzu ga basu ba wai da salihun ne kawai ba har da ku talakawan da kuka yadda kuka bi shi kuma ana gaba da ku mun gane ko shine abin da suke fa'idantarwa ba su ce mu mun kafirce game da abin da aka aiko shi ba kamar yadda waɗancan suka ce mu kan game da abin da aka aiko shi mun yi imani sai suka ce a'a mu game da abin da kuka yi imani da shi din mun kafirce mai abin da talakawan suka yi imani da shi cewa salihun an aiko shi kage sun ƙaryata salihu sun kafirce wa salihu kuma sannan su din ma da suka yadda da hakan an kafirce musu, mun juya muku baya, ba mu ba ku, ba mu yadda da ku ba, kuma ba za mu ragwanta muku ba. Kage suna nuna musu gaba kenan, ba da Salihu kawai ba har da su. Shine ma lai ce izharan li mukhalifatihim iyyahu, dan su bayyana musu cewa su fa sun saba musu, ba su yadda da su ba a abin da wato suke aikatawa. Wa raddan limaqalatihim, kuma dan su musu raddi ga abin da suka faɗa. Thumma amadu ila naka, dan haka sai suka nufaci ita wannan taguwa saboda su tana damun su. Wa kana laha yawmun fil ma'i, tana da wuni guda na shan ruwa, wa lahum yawmun, kamar yadda Allah ya faɗa cikin Alkur'ani, su za su sha, innal ma'a qismatun bainakum kullu shirbin muhtabar, ruwan raba shi ake a tsakaninku, kowa da zai sha to shine zai halarto lokacin shansa, yau ku sha gobe ita ta sha, to su wannan abun sai su ga sun kuntata. Ruwa idan muka zo yau ba za mu dada zuwa ɗiban ruwa ba sai jibi, don haka sai suka dumfare ta. Famallu zalika, sai suka kosa da haka. Wa in kanu yajiduna minha labanan badal ma, ko da ku suna samun nono da suke tatsa a jikinta musayan ruwan da suka rasa, yau in ta shanye ruwa to a ran da za ta shanye ruwa din kuma za su tatsi nonon da duza suke da bukata, container su tatsa su tatsa je su aje. Duka malamai sun ambace ka in banda kadan daga cikin su, don haka fa aqaru naqata, sai suka je suka soke ita wannan taguwa. Su suka nemi a kawo taguwar, aka kawo ta da alƙawarin cewa za su yi imani, kuma suka ƙi yin imanin, kuma ma suka ga cewa taguwar ta dame su, tana tsorata dabbobinsu, kuma tana shanye musu ruwa ta hana su sakewa, kuma dama shi Salihun ba su yadda ma Allah ne aiko shi ba, don haka ba su je su soke ita wannan taguwa. A ƙara haƙud daro Ibnu Salif bi amrihim, an ce shi wannan mutum matashi ne, sai da ya kyakkyawaya a tsakaninsu yana neman goyon baya, yana cewa wannan taguwar fa mu ta ishe mu, kuna ga a kyale ta kuwa? Suna cewa eh, ka je ka kamata abin da za ka yi. Don haka sai da ya yi nemi goyon bayansu, kamar a ce irin opinion poll ɗin nan, yake kewaya ya sassami goyon baya a wajensu tukunna, sai ya shirya domin ya je shi ya halaka ta. Thumma istahza'u bihi, sannan kuma sai suke izgilimu Annabi Salih, wasta'jalu al'azaba ta'jizan lahu, suka nemi ya gaggauto da azabar da ya musu alƙawarin za ta same su in ba su imani ba. Ta'jizan lahu, wai dan nuna gazawarsa, saboda suna ga cewa azabar ba za ta zo ba. Wa qalu, sai suka ce ya Salihu, ya kai Salihu, i'tina bima ta'iduna, ka zo mana da abin da kake mana wa'adi bihi min al'azabi, na azaban nan, ala qatliha, na kin yin imani da kai, ko kuma idan mun kashe ta, ai ya musu kashedi ya ce fala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum azabun alim, kar ku dumfare ta da cutarwa ballantana wata azaba mai radadi ta same ku. To don haka suka ce za mu kashe ta, suka ma gaya masa ashe Annabi Sali, za mu kashe ta, abinda kake cewa zai same su na azaban ya zo ya same su. Wa mukhalafatina li amrikum, saba wa umarnin naka, in kunta min al-mursalin, in har kai ka kasance daga cikin manzanni da gaske. Ka duba fa, kalubale suke wa manzanni gaba gadi, wallahi duk wanda yake kafir babu imani a zuciyarsa, baya jin kunyar Allah, baya jin kunyar manzannin Allah, da haka shi ya saka duk komai zai iya faɗa. ka duba dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake da salaha, yadda yake da kamala, su suka bada shaida a kayinsa, suka sa masa suna Al-Amin. Amma lokacin da ya zo musu da sabanin abin da suke kai, suna bautar gumaka, su ne ake ganin su manya a cikin jama'a, su ne waɗanda suke tsara doka da mutane za su bi. Yanzu sai aka ce duk wannan tsare-tsaren nasu ai watsi da su a bi tsarin Allah. Duk wannan gumakan da ake bautawa da waɗanda suke samun sharaf a dalilinsa, aka ce waɗannan duka shirka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala. A burkita wannan tsarin ga tsari mai kyau mai tsafta daga Allah, to anan kuma sai kyashi ya tashi. Ƙoƙarin karewa abinda suke kayin nan, sai suka fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muzantawa, suka fuskance shi da dukkan iya faɗan da za su iya yi. Kage sai suka ƙaryata kansu, yabon da da suka masa yanzu kuma sai suka ƙaryata kansu. Tsawon shekara 40 suna yabansa, yanzu kuma rana tsaka wai sai suka ce a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, yanzu mu bar gumakan mu a dalilin wani mawaki kuma mahaukaci. Babu irin abin da basu gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To haka lamarin yake, kullum masu son karewa ƙarya sukan yi fito na fito da gaskiya, kuma waɗanda zuciyarsu ta bushe da kafirci to ba sa jin kunyar Allah subhanahu wata'ala, kowane abu za su iya faɗa da izgili. Shi yasa yanzu waɗanda shaitan ya yi katutu a zuciyarsu, za ka ga ba su da ladabi su dinga faɗan duk abin da suka ga dama dangane da wato Allah subhanahu wa ta'ala shi kansa. Dukkan rashin ladabi za su iya faɗa, abinda kai idan ka ji kunnenka ba zai iya ɗauka ba, za ka ji ka tsorata, zuciyarka tana ta bugawa, jikinka yana rawa, saboda ka ji wata irin magana da za ta iya jawo musiba. Su gaba gadi za su faɗa babin da ya dame su, saboda su ma na farkon haka suka yi. To da yake ba su yadda ba, sai suka ce ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة. دون هكا سي جرجزان قصا يكاما شين الرجفة الزلزلة الشديدة من الأرض جرجزا مسألني نقصا والصيحة من السماء إذا كما سآوا دقا سما بيوني تهدو دا جرجزان قصا دا كما سآوا دا الله سبحانه وتعالى يمس دقا سما. Fa asbahu fi darihim jathimin, sai suka waye gari a cikin gidajen suna gugurfane. Jathimin ai waqi'ina ala sudurihim mayyitin, sun fada a kayin kirazansu a mace. Waɗansu kuma sun ce a'a, ba akan gidajensu bane. Jathimin ai akan guyayensu ne, ma'ana gugurfane. In an ce a gurfana jafa, ai abin nan zaka ji ana cewa jafa ala rukubataihi, sai ya gurfana a kayin guyayensa. Don haka asalin jathimin yana nufin sun gurfana ne akan gwiwoyinsu, sun duka karunansu, kowa haka a haka aka same shi ya mutu. Saboda girgizan ƙasa da aka musu ta sanya musu tsoro, ga kuma tsawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka musu. Farwajafatu tusahibul faza'a adatan, domin girgizan ƙasa sau da yawa a bisa ɗabi'a zaka ga firgici yana tare da shi. Duk lokacin da ƙasa ta girgiza, girgizan ƙasa musiba ne wallahi. Wallahi. Mu Allah ya taimake mu, to wannan jami'in mu ba a girgizan ƙasa. Yanzu can wasu wajajen da ake girgizan ƙasa irin gefen Asian nan, ba fi samun su. Girgizan ƙasa musiba ce. Ƙasa ta tsage fa. Kaga kawai ta tsage gaba daya, wani waje ta bada fili kaman daga nan zuwa run about din nan, kuma sai ta sake yin haka, kuma sai ta haɗe. Kaga dai lokacin ta tsage ta kifa abubuwa, gine-gine ne, wane ne, kuma sai ta sake daidaita zama. Haka fa abin yake fa, ta tsage ta nan ne, shekin take yi, in ta sheki sai ta crack, in ta crack nan can kuma ya motsa, kuma nan din sai ya haɗe. Haka za ta yi ke gurgurdan irin magnitude din da ta zo da shi. Girgizan ƙasa musiba ne wallahi. Allah ka tsare mu. To Allah subhanahu wataala ya sanya suka waye gari a cikin agugurfane cikin gidajen nasu da suke alfahari da shi. Waqi'ina ala sudurihim mayyitin farajifatu tusahibul faza'a adatan waljuthumu dalalatul ajzi anil haraka, wannan gurfanan dalili dake nuna sun gaza sune yanzu suka gaza ba annabi salihu ba ubangijin annabi salihu ba da suka yi masa kalubale sune yanzu suka gaza yadda ba sa iya motsi jaza'an wifaqan fil masir sakamako da ya dace da makomarsu duk wanda ya saba ma Allah wannan an kawo su a takaice domin a nuna yadda aka fuskanci sakon Allah bana shi ubangiji ta'ala duk lokacin da ya bada doka ya aiko manzanninsa abin da yake bukata a fuskance su ne da karba in sun ambata a yadda in sun yi umarni abi in sun hana a hanu to shi Allah haka yake so to shi ne sai ake kawo mana sakon an aiko da wannan zuwa ga ƴan uwansa da sakon bin Allah kuma ga abin da suka fuskanta da shi ƙaryatawa ne to kuma abin sai ya tafi a haka a'a sai sakamako ya zo shine mai halakarwa to kaga a takaice ake nuna domin a mana ishara ne a al'umma annab Muhammad sallallahu alaihi wasallama ummatu da'wa cewa ku amsa kira in ba ku amsa kira ba wannan shine sunnatullahi fil ladina khalu min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila haka sunnar Allah take cikin al'ummomin da suka gabata ba a samun musayi a sunnar Allah ko da Allah ya jinkiri a wasu to ba wai ya kyale su bane wa umli lahum inna kaydi matin jinkirta musu nake amma kaidi na yana da tsanani lokacin da Allah ya nufin kama su ba sa iya kufcewa Allah ka yafe mana Allah ta'ala ya ce fatawalla anhum annabi salihu alaihi salam sai ya juya baya ai a arada salihun anhum salihu sai ya juya gabarin su wala Allah wannan aya wancan da aka ambata fa akhadhat humur wajfatu ta iya zuwa itirabi ne lokacin da suka masa kalubale itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin fatawalla anhum sai juya baya ya rabu da su wa qala yace ya qaumi ya mutane laqad ablagtukum risalata rabbi ne kan ana isar muku sakon ubangiji na wa nasahtu lakum kuma nayi muku nasiha walakin la tuhibbuna an-nasihin amma ba ku san masu nasiha kun fi san a bar ku kuna abinda kuke sha'awan nan ko da ya saba ma Allah ta iya yiwa an sa ya bayar akan wancan ta iya yiwa su yakin kuma haka yake an halakar da su ne tukunna sai ya ambata musu hakka a kufayin nasu da gawawwakin nasu a bisa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka yi yakin Badar annabi sai ya zo baki rijiyar da aka watsa manya-manyan Quraishawa an watsa su bayan da ya kwana uku a nan Badar an huta an tashi za a tafi annabi sai ya zo ta wajen sai ya kira su mutum 70 din nan sai da ya kira su da sunayensu ya fulan ibnu fulan ya fulan ibnu fulan ya fulan ibnu fulan annabi sai da ya kira su yace inna qad wajanna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan mu abinda ubangijin mu ya mana alƙawari cewa lokaci zai zo da zai kama ku muna faɗa muku tun a Makka to dama mu mun yi imani da abinda ubangijin mu ya mana wa'adi shin kuma abinda ubangijin ku ya muku wa'adi cewa akwai ran da zai kama ku ya tabbata Umar ibn Khattab ya ce manzon Allah ya kake magana a mutane wa qad jifu gashi sun zama mushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umar ai ku ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sai dai ba za su iya ansawa ba Allah ya bude kunnan su dan a sa musu takeici su waɗannan din da aka bude kunnan su suke jin abin da annabi ya faɗa dan takeici to wala Allah wasu malaman tafsiri suka ce ya ambaci haka ne fa tawalla anhu annabi salihu ya juya baya ga barin su wa qala sai kuma ya gaya ma kufan da mutanen suke ciki ya daga sauti dan su ji ya isar da sako sun musa kuma gashi alƙawarin Allah ya zo ya qaumi ya ku mutane na laqad ablagtukum risalata rabbi ne kan fa na isar muku sakon ubangiji na wa nasahtu lakum na muku nasiha walakin la tuhibbuna an-nasihin amma ku ba ku san masu nasiha ai fa hadha huwa jazaa'u takabburikum anil inzar wannan shine sakamakon girman kan da kuka yi kuka ƙi ban gargadi a aqabakum alhalaku halaka ce ta biye baya wasu ulmasir da mummunan makoma Allah ka samu komar mu ta kyau
waludan id qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
الله تعالى يتي ولوطا kuma haka Lutuma kama taqaddama fi qaumi nuhin kama yadda ya gabata cikin kissar mutanen annabi Nuhu wa man dhukira ba'dahum da wadanda aka ambata bayan su Adawa da Samudawa arsalna Lutan haka nan muka aiki Lutu wa huwa ibn Haran ibn Tarikh ibn Azara wa Lutu ibn Abi Qay Ibrahim an ce annabi Lutu alaihi salam dan uwan annabi Ibrahim ne alaihi salam wato annabi Ibrahim wato babbansa ne kenan kuma yana cikin wanda sun kai imani da shi wa amana lahu lut annabi lut ya imani da shi wa qala inni muhajirun ila rabbi kuma tare suka yi hijira ma to dan qur'ani ya tabbatar da imanin da annabi lut alaihi salam yayi da annabi ibrahim gabanin shi ya zamanto annabi manzo hajaru ma'a ibrahima yayi kaura tare da annabi ibrahim daga kasar su ta iraq fa nazala ibrahimu filastin annabi ibrahim ya sauka a filastin Allah ka kubutar mana ita a hannun kafirai wa nazala huwa bil urdun shi kuma annabi lut alaihi salam sai ya sauka a urdun aka aike shi can kasan urdun wato gefen jordan kenan fa arsalahu allah ila ahli sadum sai Allah aike shi zuwa ga mutanen sadum bizal al mu'jama ita sadum ita ce inda yanzu wani tafki yake nan a cikin ƙasar Jordan inda ake ce shi Dead Sea to wannan Dead Sea din kaga Turawa ma haka suka ce macaccen tafki macaccen watan abin nan teku sai kan me sunansa da Hausa ne a teku ko shi ma teku ne ocean fa shi ma teku to kaga ba a yi dabara ba kamata ya araba sunan ko tunda wannan ai yafi wannan tunda kaga kogi ko akwai rafi akwai tafki tafki shine gulbi ai ko akwai korama da gulbi da tafki me bambancin su da gulbi da tafki da korama me bambancin su da rafi me bambancin su na'am ba Hausawa ha tabki ba gulbi ba ƙorama ba to kaji ba fulatani ne yake yin bayani na kalmomin to a sai ajiya ne mun fassara su ko to wannan wajen shine inda aka halakar da mutanen annabi lutu kuma ku duba da wani abu na ubangiji wato abin da yasa turawa ma suka samu wajen Dead Sea ake ce masa Dead Sea mataccen teku saboda ba abin da ke rayuwa a ciki kaga dai ruwa mai fadin gaske na manta murabba'in sa amma wajen yana da matukan girma amma kuma babu kowane halitta a ciki ba kwado ba matsatsaku ba kifi ba kome ba abin da yake rayuwa a ciki kuma bakin gaba-gabasa ba za ka ciyawa babu tsoro
ruwan ne daga shi, amma duk wani abin da ake samu na ruwa babu shi. Kuma ya bambanta salinity ɗinsa, ya bambanta ma da yadda sauran ruwan teku yake. Ban tsammata ana shansa ba. To kaga nan ne gurbin da ake, amma an ce ana wanka yana maganin kuraje. To wankan ma ni ne ya kai mutum ne. Abin da aka ajiye abin domin aya ya zama aya, a nuna cewa babu annashuwa a cikin wannan mutanen wannan gurbin. Sadhum kenan. To sai ka aiki annabi Lutu alaihi salam cikinsu, don haka shi bako ne. Bako ne sai je aure a cikinsu a matsayin bako. Su kuma duk suka haɗe masa baki, har da ita matar tasa. To sai ka aike shi shi zuwa wajensu. If qala liqaumihi, a yayin da ya ce wa mutanensa, ata'tuna alfahisha, yanzu za ku dinga zuwa ma alfasha, ai adbarar rijal. Kaga ismul fahisha ana ambatansa ga liwaɗi kenan. To amma liwaɗi shi ne asalin sunan abin, ba ne sun ce kawai kaga sunan aka yi. Amma abinda nassi ya ambata shi ne amalu qaumi lutin, amalu qaumi lut, haka kwatancen da hadisi yake kenan. Amalu qaumi lut, aikin mutanen Lutu. Malamai daga wasu ne da marubuta malamai suke ce da shi al-liwat, amma hancin shi ne asalin sunansa. To kaga kenan ana kiransa shi ma da yan ya ce ata'tuna al-fahisha, kaga yana nufin wannan aikin ne, ya kira shi da al-fasha. Anan can kuma Allah ya ce wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila. Kaga sai ma sai ya kira ta al-fahisha. Ashe kenan da shi wancan liwata da kuma wannan az-zina dukansu ana itlaqin ismul fahisha akan su. Ai adbarar rijal, wato abin nan bayan maza. Yace ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, babu wani daga cikin mutane, yanzu za ku rika jema al-fasha wanda babu wani cikin mutane sam da ya taba gabatakku, ba a taba samun wani cikin mutane cikin talikai da ya gabace ku wajen aikin ba. Su ne farkon waɗanda suka fara, al-insu wal-jinni, kaji, cikin mutane cikin aljanu ba a taba samun wato wanda ya aikata wannan aikin. Mutanen annabi Lutu su ne suka fara. Kage suna da mummunan tarihi. Innakum lallafaku bi taqiqil hamzatayn wa qurab as-sil thaniya wa idkhal al-bainahuma ala al-wajhayn, akan ce a innakum ko kuma innakum la ta'tuna rijala shahwatan, yanzu ku dinga zakkewa maza da sha'awa, sha'awa za ta dinga kai ku zuwa ga maza. Maf'ulun min ajlihi, ai la hamila lakum alaihi illa mujarrad ash-sha'wa, shahwa ba abin da yake daukan ku ga wannan aiki sai tsantsan sha'awa. Yanzu ashe sha'awa har za ta kai ku zuwa ga maza, min duni nisa'i baicin mata, da wannan shine fitra. Wannan shine fitra, ai mutajawizin nisa, suna ƙetarewa mata, suna barin mata su tafi zuwa ga maza. Bal antum qaumun musrifun, yace kai ku dai mutane ne mabarnata. Mutajawizun al-halal ila al-haram, wadanda suke ƙetare halal su tafi zuwa ga haram. Bal antum mutajawizun at-tabi'a, kai kun ma ƙetare tabi'a ila ma la yuwafiquha, zuwa ga abin da bai dace da ita ba. Ta san akwai fitra, abinda Allah subhanahu wata'ala ya dora halitta a kayinsa shine fitra. Fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha, akwai fitra, akwai abubuwan da yake dabi'a ce, Allah ya kimsa shi a jikin mutum. Haka Allah ya tsara dan adam kar ya deviating daga nan, sai kuma zo a gaya masa to yaya zai aikin da manzanni suke yi, wannan fitrar da aka dora shi akai yaya zai sarrafa, yaya zai gudanar da ita, yaya zai mu'amalanci ubangijin sai sauran halittu. To sai an nuna masa kaza, can kayi, nan kar ka bari, a nan kuma ya ga yadda zaka yi.
shine shari'a ai shine shari'a ash-shari'a tana nufin at-tariqa wato hanya ce shine shari'a shi sa da gana cewa shari' ko shawari jam'in shari' hanya kenan shawari hanyoyi streets to shine ash-shari'a ma'ana hanya wa hanyarwa hanyar Allah hanyar Allah sai a ce muku to ga hanyar Allah yadda za ku bi wajen sarrafa waɗannan ababen da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam sai yayi bacci ya halicci dan adam sai ya buƙaci abinci ya halicci dan adam sai ya sha abin sha ya halicci dan adam yana neman yayi kariya ya halicci dan adam yana son ya taimaka ya halicci dan adam yana da buƙatan jinsi ma'ana namiji yana buƙatan mace mace tana buƙatan namiji haka Allah ya tsara abun positive da negative me yasa ka inda namiji ake son yaje ga maza dan me yasa za a halitta annabi Adam Hawwa sai aka ciro ta a jikin hakarkarinsa na zuciya tana kashin hausa da ke jikin zuciya saboda ita matar ta shiga zuciyarsa yana kaunarta sai ga tana ta kallaza masa tsiyama amma bai rabu da ita ba yana so eh yana samun shi kwanciyar hankali ta wannan janibin eh ta hakuri haka lamarin yake fitra din kenan to hatta dabbobi ma akan wannan fitra Allah ya tsora su yanzu ka duba da dijje rabar bunsuru idan dan uwansa ya biyo sai tunkure shi haka ne ko saboda ya saba mu tsari kuma Allah ta'ala ya halicci mutane ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni kowane abu mun halicce shi pair akwai namijinsa akwai macensa haka nan wurin yake to don haka shi ya saka yake musu yace a innakum lata'tun al-rijala shahwatan min duni nisa bal antum qawmun musrifun kai ku mutane ne mabarnata kuma ketare dabi'a da aka sani kun tafi zuwa ga abin da ba zai hankali ba zai dace da dabi'a ba inna qawma lutin kanu ahlu tarafin wa da'aratin fahisha mutane annabi nuh sun kasance mutane ne masu girman kai wanda suke annashuwa da ni'imar da Allah ya musu wa da'aratin fahisha da kuma mummunan dabi'a hatta lam yakunu yatafakkaruna fi shay'in ba sa ma dogon tunani cikin abubuwan da ake hana su wa himamuhum fi ittiba'i shahawatihim almunharifati 'ani at-tabi'a babban abin da suka sa gaba shine su dai su bi kawace kawace ran su sha'awar su karkatacciya wanda ta bar tsari ma wanda aka sani na halitta wal fitrata salima da kuma kubutaccen tunani eh kubutaccen hankali inda namiji ne yake bin namiji to ina za a hayayyafa ba za a hayayyafa kaga turawa da yake su mutanen banza ne yanzu su a can in ka je kasashen turai din nan fa idan ka fito ka ce liwaki da maɗugo sabon Allah ne ko kuma ka ce in ma baka yadda wanda ma ba sai yadda da Allah a cikin su ba ba sai yadda da wanda biya su ce liwaki da maɗugo dabi'a ce da bata dace da dan adam ba bauɗewa ne daga dabi'ar da aka sani ta dan adam sai aka kama shi aka kai shi kotu wallahi tallahi haka suke yi duk kasashen da suka yadda da wannan iya shegen a cikin su kuma su suka fi yawa sai a ce ai ya saba ya shiga haƙƙin wasu su wai belief din su shine abinda suke ambata wa mutane kuma ƙarya suke yi sun sani da liwaɗi da maɗugo ba bauɗewa ne daga ɗabi'a ba halitta ce jibilliya wai yadda Allah ya halicci mutum yana son abinci za ka ga akwai wanda shi a ɗabi'arsa kwata-kwata shi baya son soyayyen abu kuma in ya ci soyayyen abu ma sai ko in ya ci wani nau'in abinci sai rashin su fito masa ko ai ana samu sai waɗansu ya zama alaji ko to wai sai suka ce irin wannan ne wai haka nan ne Allah ya halicci wani shi sha'awarsa mata ne wani kuma a halittar da Allah ya masa maza yake sha'awa ko kuma wata macen ita mata take sha'awa ba ta sha'awar namiji kaji matsiyata ƙarya suke yi hidimar dujal ne kuma suna nan yanzu wallahi sun dage sai sun cusa ta cikin jama'a sun dage sai sun yada wannan aqidun
har a cikin littattafan makarantu na boko kwanan baya bara waɗansu littattafa na boko da ake karantar da yara yan primary aka dinga tsuntsuntowa irin waɗannan LGBTQ din abubuwa da yawa wanda aka shishigar da su dan a nuna wa mutane irin wannan ana introducing din su tun suna yara san wannan concepts din aka gaggane waɗansu daga cikin littattafa wanda har an yi introducing din su aka yi cha aka yi ina ga shine aka dan yi withdrawing din littafa fa ko kuma suke kullun dama suke nema dan su cuso da shi ina yanzu ba ga sun zo muku a yan TikTok wanda suke yin TikTok ai ba irin iya shegin da ba a gani ko ko ba ka bane mu dai Allah ya taimake mu labari yake ba mu yan TikTok ai ba abin da ba sa gani ko za ka ga wani fitsarere ya fito yana zuga luwadi wata fitsarere ya fito tana zuga matsugo ko ba a yi wallahi suna ya TikTok suna yi kuma ga sun samu duban nan followers wani ma ya kai miliyan daya ko sama da haka ana following din su saboda su fitsararru ne ana kawo musu dala suna dan sassayen abin da suke so da shi a shiga tara dujal ne walam yakunu yatafakkaruna fi shay'in wa himamuhum fi ittiba'i shahawatihim almunharifa 'an at-tabi'a wal fitrati as-salima fa nazalat bidhalika uqulahum an madarikil baha'im a dalilin haka wannan sha'awar tasu sai ta warbar musu da hankalin su ya bar ma abinda dabbobi ma za su iya riska abinda dabbobi za su iya riska ba daidai bane to yanzu an warbar da hankalin saboda sha'awar da suke bi ta kaskantar musu da hankalin su da tunanin su dabba ma ba za ta yadda da wannan ba amma shi ko sai ga hankalin sa kwanciya yadda fa arada lutun alaihi salam an yarfa'a mustawa uqulihim annabi lutu alaihi salam sai yake nufin ya daga musu wato matsayi matakin hankalin nasu tunda yanzu sha'awar su ta sa hankalin su yayi kasa ya magaza na dabba to yanzu annabi lutu yana musu wa'azi ne domin hankalin su ya dawo ya daidaita da na jama'a wa yurduhum ila maslakil fitrati salima fi qaba'i shahawa kuma dan ya dawo da su wato a matafiya na hankali fitra as-salima wato tafarki wanda yake kubutacce fi qaba'i shahawa wajen biyan bukata biyan bukata namiji zai biya bukata sai da mace ta ta biya bukatar ta ne wajen namiji shi din ma sai aka ce a ba kowane namiji ba ba kowace mace ba sai aka faɗi wanda ya halatta da wanda bai halatta ba kuma a cikin wanda ya halatta ma sai aka ce to ga salon da za a yi ba haka kawai za a je gaba gadi ba da waɗansu matakai har sai an kai tukewa zuwa ga aure sai ga cikin kwanciyar hankali mutum baya kunya ya dawo daga anguwa da shi da matarsa ya ɗauko ta akan mashin su tsaya a kofar gida su buɗe gidansu waɗansu su zama suna ci a malam wani ana gaisawa lafiya 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 sai yanzu ka dawo ne wallahi to Allah ba mu alheri madalla ya shiga gida ya kulle fa da shi da ita ba abin da ya dame shi ko ba wanda yake hararsa me ya kawo wannan to don Allah akwai kwanciyar hankalin da ya wuce bin shari'a hankalin shi fa da wata ba suka shiga ba amma ba wanda yake kawo wani abu kuma ta tsiye ta tsiye ta fito tana haka da ciki ce maman wane wallahi za mu je awu ne ba abin da ya dame ta tana gadara da abinta ko kuma a haihu kaga ana zamanin da ake suna ba a gayyato jama'a yanzu kuma a yi ta gaya wa mutane a ɗauhotan yaron ana kakkawowa social media yan karambani masu neman sa ƴaƴansu a bakin mayu wallahi kana tallata ɗanka maye ya cinye tun daga zuwansa duniya ya masa baki to me ya kawo wannan duk ake yi saboda an bi shari'a akwai kwanciyar hankali a shari'a amma wanda yake aka san shari'a fa wala ku yake baya so a kun ciki ya fito ba na shari'a ba za ga koyi ana ta neman ya za a rabu da shi a da mata sun sha barin garuruwan su lokacin da yake akwai dan sauran kunya ko in tsautsayi ya faru suke ciki sai su bar garin su wani ku ka ji ta can wajen kuna dangora a din nan ta gudu bin shari'a akwai kwanciyar hankali wallahi ko ka gana cewa dan wane dan wane ana wannan din yace wallahi wannan yaran ka ne ashe ne na uku eh ko ba ka zake ba kai yace ashe ne na uku amma wanda ba ta hanyar shari'a ba fa aka jingina za ka ce ai wannan dan su ne shi eh kushi ba na sai zan kai ka ƙara kage yana kashe di saboda ba abu shari'a ba wai maganin bari kar a fara to haka annabi Nuhu yake so ya dawo da su kan tafarki da za su bi wanda shari'a ta yadda da shi wajen biyan bukata fajabahu bi rafd wal istihza sai suka tunkare shi fito na fito wato suka tunkare shi bi rafd wajen watsi da shi wal istihza da masa izgidi wa mimma yadullu ala jawabihim lahu cikin abin da yake nuni zuwa ga irin ansar da suka bashi Allah ya ce wa ma kana jawabu qaumihi amsar mutanansa a wa'azin da yake musu bata kasance ba illa an kalu face suka ce akhrijuhum ku fudda su ku kore su lutan wa atba'ahu annabi lutan da mabiyan nasa min qaryatikum daga cikin alqaryar ku kaji min qaryatikum daga ku kore shi daga garin ku ba koya zo sai kawo mana abin nan ku kore shi kaji fa ana abin nan ta'assubanci garinmu da ku kore shi daga garinku saboda shi annabi Lutu alaihi salam ba dan garin bane bai da dangi a garin shi yasa lokacin da suka zo yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid wallahi da ina da wani runduna aw awi ila ruknin rukun anan ana nufi dangi ila ashiratin da a ce ina da dangi waɗanda suke masu ƙarfi a garin nan wallahi da na je ni an bani taimako na zo ni na yaƙe ku saboda shi ba dan ba dan ba shi dangi a garin bako ne matar ma yar garin ce shi saka ta bi mutanen ta ita ma akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun ai wasu mutane ne suke neman tsarkakuwa min adbarir rijali daga bayan maza wa hammu bi har ma suka yi nufin koran nasa daga ganin fa anjaynahu wa ahlihi Allah ya ce sai muka tserar da shi da iyalansa illa imra'atuhu fa ce matarsa ita kadai kaga a baya mai Allah ya ce wato akhrijuhum min qaryatikum ku fudda su daga cikin alƙaryarku shi annabi Lutu kenan da mabiyansa haka ne ko a inda annabi Lutu kawai suke ni sai ce akhrijuhu amma sai aka ce akhrijuhum ku kore su ma'ana shi Lutun da kuma wanda suka bi shi nan kuma sai Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tserar da shi wa ahlihi da iyalansa ahli anan wajen ana nufin asalin iyalan ne domin ahli yana zuwa da fassaran jama'a in an ce ahli fulan ana nufin jama'arsa kuma ana nufin iyalansa eh wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab kaga ba asiya ba iyalansa bane ita ku tana cikin mutanen kirki ala fir'auna ay atba'a fir'auna kenan a shigar da su to nan ahli anan ana nufin iyalan nasa ne nasa iyalan nasa aka ce ku kore su innahum unasun yatadaharun kun fa anjaynahu wa ahlihi sai Allah ce illam ta'ra'atuhu an kawo siga ta umumi kuma sai aka yi istithna'i illam ra'atuhu fa ce matarsa kanat min al-ghabirin ita ta zan cikin waɗanda suka wanzu a baya ai albaqina fil azabi wanda suka wanzu a cikin azaba la'annaha kanat minhum fitratan wa tariqa nan wajen ya saka fitratun wa tariqun ina ga kuskuren bugu ne abinda ya fada cewa shine fitratan wa tariqan akayin addini irin nasu take yi kuma sannan kafarki ma irin nasu take yi su mutanen garin maza sun wadatu da maza mata sun madatu da mata mata su yi matsugo maza kuma su yi abin kaga domin ma a tsokane su yayin da mala'iku suka shigo sai suka shigo a siffatan yara matasa kyawawa kyawawan yara matasa suka zo baki gina annabi lodu ita kuma ita take gayya an ce inda rana ne sai ta raraga wuta hayaki ya ta tashi mutanen gari sun san cewa akwai baki a gina annabi lodu saboda gidansa kawai ake sauka shine mutumin kirki su kuma sai su ce akwai abin nan sai da daddare sai su tsallako su zo duk su musu fadi inda daddare ne baki suka shigo akan suna so kuma da asubahi su saurayi su fice su bar garin nan kuma sai ta raraga wuta sai haske ya tashi daga nesa in an hango yawwa ta yi musu ishara shi yasa Allah ta'ala ya ce menene wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru ra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata ta'ata abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi shay'a wa qila dakhula an-nara ma'a ad-dakhilin Allah ya buga misali da wadansu mata guda biyu matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu suna karkashin bayi salihai amma sai suka haƙince su amma wannan din bai wadatar da su da komai ba suna karkashin bayin Allah dan ba su bi Allah ba zai amfanar da su ba sai suka mutu cikin kafircin su shi yasa nan Allah subhanahu wata'ala ya ce fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu face matar sakanat min al-ghabirin tana cikin wadanda suka zan abai al-baqina fil adhab li'annaha kanat minhum fitratan wa tariqa wa qila akan ce ghabar ghaburan ay makatha wato yana nan dankwafe wato kana min al-ghabirin tana cikin wanda suka dankwafe itan ta fita da su kamar yadda malaman tafsir suke ambatawa amma ana fita ai Allah ta'ala cewa ce su fita da asubahi ko wala yaltafid minkum ahadun wamdu haythu tu'maru wa qadayna ilayhi dhalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin ku fita kar ku waye waye duk abinda kuka ji kar ku waye waye Allah ya ce kar a waye waya wai ka shi ne fir'auna ma wai fir'auna abunan me ta tsine Muhammad Marwa shi ma da aka fafare shi sojoji suka biyo shi da zai fi yana fita a Kano sai yake cewa banda wai waye wai shi ma wai annabi Lutu ne za a halakar da mutanen baya aka harbe shi da bindiga nan rijiyar zaki ya mutu yanzu kuma suna farfadowa ko ƴan ta tsina sun zo da sabon suna wai qur'aniyun kuti na ƙarshen zamani Allah ya tabbatar da mu a kayan sunna Allah ta'ala ya ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin duk garin aka fitar da waɗanda suke mu'mini amma fa inji Allah ya ce ba mu samu a garin ba in banda gida guda ɗaya tak shine musulmi shine gidan annabi Nuhu Lutun shi yasa nan Allah ta'ala ya ce fa anjaynahu wa ahlahu muka tserar da shi ku duba duk garin aka halakar aka tserar daga gida ɗaya annabi Lutu ne da shi da ƴaƴansa mata haka malaman tafsir suke ambatawa ƴaƴansa mata guda uku sai matarsa ita kuma ƴar garin aka ce banda waiwaye ita kuma da aka fita da asubahi asubar fari lokacin zakara zai cara ku fita shikenan suka fita suka kama hanya su ko zance aka samu su bacci mai nauyi sai da suka gama fita daga garin sun yi nisa sai kuma Allah ta'ala ya sanya su waɗannan mala'ikun da suka zo su yi wannan assignment ɗin sai suka tashi su kuma sai suka yanka garin aka yanka iya farfajiyar garin sai aka ɗebi ƙasar gidajen ba su rushe ba mutanen ba su tashi ba jakin bai zuɗaɗo ba kome na nan das kaman ba motsi yake da su ba sai da aka tafi da su kusan sama ta ɗaya aka je ake gathering momentum sai aka juyo da su upside down kuma ba su farka ba kuma sai aka tafi da wani force mai ƙarfi sai aka zo sai aka kifa su a gurbin da aka ɗauke su sannan kuma sai aka yi shelin sai duwan wuta wa amtarra alaihim matara kuma Allah ya ce sai muka musu wani ruwa wa hijaratu sijjil kamar da an bata wa amdarna alaihi hijaratan min sijilin manzur musawwamatan wama hiya min adh-dhalimin bi ba'id musawwama kowa an sa alamar sa a jiki kowa a jikin dutsen sa da aka saka na wuta Allah ya sanya sunan sa kuma dutsen ba zai san kowa ba sai shi bayan wannan kifin fashe ne aka waja'alna aliha safilaha aka sanya bisan ta kasanta shi abbisan kifa ta haka aka yi abinda Allah ta'ala ya musu kenan to a lokacin da ake musu wannan shelin suna ji rugugugugu an ce karkuwa waiwaya ita karambani sai ta waiwaya dama batta da imani kuma Allah ya yi nufin ta fita ai kaga uslu'a ba haka Allah ta'ala yake ba ai aljaza'u min jinsil amal haka lamarin yake ko aljaza'u min jinsil amal wa jaza'u sayi'atin sayi'atun mithluha yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum haka duk Allah yake yi musu kaga yanzu ita ta nuna annabi Lutu alaihi salam tana tare da shi ta nuna ita mai imani ce inda ta nuna ba mai imani bace ba zai zauna da ita ba har akai gandun yace maza tashi mu fita Allah yace mana mu fita ba zai yi ba ashe har suka fita shi bai san kafira bace kaga ta ha'inci annabin Allah amma za ta ha'inci Allah to sai Allah ya mata sakamako da ita ma abin da ta yi shi ya saka ita ma sai aka ce ta fita aka nuna ta fita amma sai Allah ya kaddara ita ta waiwaya tana waiwayawa ita ma sai aka fusge ta fit sai aka maida ta inda suka fito ita ma na ta dutse ya same ta ta zauna tare da yan uwanta esprit de corps su zan tare tana jin wannan rugugin ta juya ta ce wa kauma wayyo mutananta shikenan wa amdarna alaihim matara huwa hijaratu sijil fa ahlakatuhum tahlakasu fa huwa wasilatu al'iqabi hanya ce zuwa ga azabar Allah fi muqabil danasil ladhi kanu fihi gharqin sakamakon kazantar da suka nutsu a cikin ta suka nutse a cikin ta suna aikatawa fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin Allah yace ka duba kaga yaya nene karshen mujrimai ta kasance alladhina yukadhibuna ar-rusula wadanda suke karanta manzani wala ya tafakkaruna fil inzar amma ba sa yin dogon tunani dangane da gargadi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi hadisi ya inganta duk da wadansu malamai suna cewa cikin hadisin akwai rawi guda ɗaya wanda fihi makan amma dai wasu malamai sun inganta shi shi ma nan mai ta'aliki ya kawo shi a matsayin sahih amma dai malamai sun yi magana akan sa daga Abdullahi dan Abbas bin Allah ya kara masa yarda yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqatulul fa'ila wal maf'ul bihi duk wanda kuka same shi yana aikata aiki irin na mutanen Lutu ku kashe wanda yayin da wanda aka yi wa wanda aka yi wa da wanda yayin duk hukuncin kisa ne akan su a shari'a nan ko malaman fuqaha sai suka yi sabani malamai dai sun ijma'i akan cewa wannan shine hukuncin su sun amalan bi hadha alhadisi da wannan suka kama da shi akan wanda ya aikata wannan to hukuncin kisa ne akan sa amma inda suke sabani shine wani irin salo ne za a yi kisa kuma a wani matsayi ne za a yi kisa waɗansu mafi yawa jumhur su sun ce duk wanda ya yi ko mai aure ne ko ba mai aure ba ko baligi ne ko ba baligi ba hukuncinsa kenan madama ya yi ne an tibi nafsin sai dai wanda aka akwai wanda ake faɗe ko to wannan shi kaga illa man ukriha wannan shi kuma sai wanda ya aiki akan sa amma wanda ya bada haɗin kai to da wanda ya yi da wanda aka yi wa duk hukuncin kisa ne akan su ko suna da aure sun taɓa aure ko ba su taɓa aure ba wasu suka ce kisa ne za a yi da takobi wasu suka ce a rajamu za a musu wasu suka ce a rajewa ma za a yi kuma a yi jifa gashi na dai saɓani da malaman fiqhu suka yi aka yi Allah ubangiji ya tsare Allah ya tsarkake mana al'umma
abinda muka faɗa daidai Allah ta ramu Allah da limamu ikon aiki da shi wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum